gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Ministar harkokin noma Alhaji Sabanu Nono ya bada tabbacin ci gaba da fito da sabbin tsare-tsare domin mun kasa noman abinci a wannan kasa amma fa ya ce akwai wadansu tarin matsaloli dake barazana ga tabbatar da wannan kuduri zamu ji wadannan matsaloli ne wannan sai dai guda cikin matasan yan siyasa jihar Kano ya ce ba komai suka tsammaci gani daga ziyarar da minista Nono ne kawo jihar ba face nuna musu gidan abincin da za su yi hani'an a murtala 1 da 10 A yau ne kotun daukar kara dake zamanta a Kaduna ta tabbatar da hukuncin tabbatar da wakilin Takaida Ismail Azaura majalisar kasa Honorable Shamsuddin Dambazau sabanin hukuncin da kotun korafin zabe a jihar Kano ta zartar waɗannan da ma sauran batutuwa na siyasa duka na tafi ta cikin shirin kowane gauta na wannan lokaci Masauraro assalamu alaikum Salisu Bafayo ne ke muku sallama ta cikin shirin kowane gauta dake kusa da tsantsan rayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiya kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin kasa ya bada dama da alama gwamnatin tarayya ta tashi haikan wajen ganin samun bunƙasar harkokin noma a Najeriya ta yadda ko ba komai za a cike wawo geken gibin da kasar nan ta samu daga zaftarewa farashin man fetur a kasuwar duniya tun a shekarun baya Matake rufe iyakokin tsandauri domin hana shigo da kayayyakin kasan nan kusan a iya cewa ya fada da tunanin wasu matasa domin sauye akalar jarinsu daga fatauci zuwa fannin noma sai dai inda giza ke sakar shine ta yadda gwamnati za ta tallafa wannan tsari ya kasance ana yin noma don riba da bunƙasar tattalin arzikin kasa ziyarar da ministan noma Malam Sabanu Nono ya kawo jihar Kano a yau watakila a iya cewa ya zama hujja ga kungiyar ciyar da matasan jihar Kano gaba da kungiyar ke cewa sun shirya tsaf domin tsindima cikin harkar noma ka'in da na'in magana ce dake fita ta bakin kakakin kungiyar Comrade Jamil Wali
har kullun abin da muke ta fata shine ya za a bunƙasa harkar noma domin yanzu ne muka tabbatar da gwamnatin General Muhammadu Buhari da gaske take za a bunƙasa harkar noma kuma harkar noman gashi an dau hanya domin an zo da tsare-tsaren da tabbas dukkanin manomi zai yi alfahari da wannan zuwan na minista
amma wadannan tsare-tsare ne shi minista ya fada da har ya ƙara muku warin guyu haka
babban abin da yake damun manomi shine a raba kayan noma ya zama bai zo hannun su ba sannan harkar ruwa gyara dam-dam da ake samun ruwa da shi sannan taki da ake samarwa manoma suna kuka cewa masu riga da statistics ke karbe wadannan abubuwa to yanzu ko tabbas duk wanda yake noma garanti hannun manoman harkar za ta tattu
amma kuma ai ana ganin matasa ba su rungume harkar noma kayan da na'in ba ta ina za ka yi musu murna
matasa a yanzu suna ta tunanin cewa ya za su zo kuma mun ma mun bude musu kofa muna ta kiran su su zo ga dama ta samu domin mai girma minista a shirye yake da matasa dukkanin su tsaya da kafafun su yanzu ba daga wannan fara abubuwan har matasa sun fara zuwa suna karba hayar gonaki dan dukkanin cewa ya za su yi noman shinkafa ko makamantar su to wannan shi tabbatar maka da cewa gwamnatin da gaske take kuma harkar noman za a yi shi da gaske ba tare da wasa ba
wato na fahimta dai to barazana ta rashin ayyukan ya kana matasa kuke ganin kamar ta zo
wannan ta kau domin yanzu ta kai ya matashi yanzu yana tunanin zai maka alwashin cewa idan kaka ta kama zai samu buhu 100 kaza idan ku har matasa za su dinka jin haka to akan me za a dinka rigima akan me za kai karatu kana jiran gwamnati baka yake ka zo ka sami eka ka zo mu baka noma
ba wai ga kungiyar ciyar da matasan jihar Kano gaba kadai ta bakin kakakinta Jamilu Wali dake cewa sun hango hanyar bullewa ta fannin noma kadai ba ahalin noman irin su Kabiru Sani Kura Yana da yakinin cewa ziyarar da minista Nono ya kawo jihar Kano, Ermanunu ya ce ga kikkiawan tanadin da shugaban kasa Buhari yayi wa harkar noma a kasan nan.
Mai girma minista ya zo ne a matsayinsa na manomi kuma wanda yake practice farmer, ya tara masu ruwa da tsaki na manoma na jihar Kano a matsayinsa na dan jihar Kano. Ya zo ya gaya musu irin tsare-tsare da manufofi na jihar na girma shugaban kasa Muhammadu Buhari, yadda noma zai kasance duk wani riba da wani taimako da wani tsare-tsare da gwamnati ta yi. Ya zama ya je ga ainihin manomi maimakon irin garden study. Sai mai girma minista yayi taro da masu ruwa tsaki yayi musu bayani kuma ya nemi shawarwarin su yanda za a yi wannan agenda ta gwamnatin tarayya ta mai girma Muhammadu Buhari ta bunƙasa noma da kasance ta je ga ainihin manoma
to amma ku kun gamsu da wata kil bayanai da tsare-tsaren da yace gwamnatin ta bujiro da su
hakika mun gamsu abin da ya sa muka gamsu shine mai girma sarkin Fulani Alhaji Sabanu Nono manomi ne na gaskiya saboda haka dan uwan mu ne ina cikin mu Allah ya bashi wannan ni'ima dan haka wajibi ne mu yi mutane bayani cewa muna da confidence da bayanan da yazo mana da shi da abubuwan da yazo mana da shi cewa su hada karfi da jihar Kano da gwamnatin tarayya da su ainihin manoma domin a cimma wannan manufa ta mai girma jira Muhammadu Buhari.
Ni sa nake wata kilkuna da shawarwari ne na kashin kanku da zaku bayar dan yadda za a inganta al'amuran ba wai iya bayanan da yazo da su ba.
Ai mu ba mun ba su namu shawarwarin. Mun ga masu cewa babban matsalar manomi shine ainihin abin da ake da manomi baya zuwa ga manomi. Amma kasantuwar mun yadda shi ma ya san matsalolin mu mun hadu mun bai shawara kuma da program din da ya gaya mana na gwamnatin tarayya ya tabbatar mana cewa abin didda gwamnati ta shirya akan manoma zai je ga manoma.
Sai dai kuma akwai matasa irin su Bashir Sanata da ke cewa a yinin wannan rana ba komai suka sa ran gani daga minista na nuna ba face gidan da zasu ci abinci su hani'an a murtala 1 da 10 kamar yadda ministan yayi ikirari a kwanakin baya.
Muna yi wa ministan aikin gona barka da zuwa amma muna fata ya zo da tunanin zai nuna wa kanawa alƙawarin da ya musu a bayanin zai kai su inda ake cin abinci a koshi a naira 30 saboda wannan abin da ya tsaye wa kanawa a rai domin har daga gari gari ake bugo waya shin a Kano akwai inda ake cin abincin naira 30 muka ce ba mu sani ba
amma kai tun kafin minista ya zo baka gani ba cewa akwai guraren ma da sun bude haram fara sai da abincin 30-30
duk inda kaga an yi wannan to sai dai in shi ya turo ya sa aka bude saboda ai wannan amma ana yin kasuwanci ne dan riba kuma mu dinnan masu wayo ne mun san kukan ciki mun san naka ba babu dan kasuwar da zai bude guri ya siyar da abinci a cakoshi a naira 30 a jihar Kano babu wannan gurin
amma kai shi mai girma minista fa manufar zuwansa domin bayyana manufofin da suke karkashin gwamnatin tarayya da zai bunkasa harkar noman nan
a watakila dai kanan da ya sani bai san ta yanzu ba shi yasa yanzu yazo dan ya zagayin kuturin Kano ya sanya ya kanawa suke ciki dan mun fuskanci cewar bai san me mutanen Kano suke ciki ba bai sanya talakan Kano yake rayuwa ba kawai ya samu
dama ne jagora ne na manoma sannan kace bai sanya Kano take ciki ba
ai ka ture wani maganar jagoranci manoman da yanzu gashi an kasa yin noma a Kanan ma gaba daya noma ta tabarbare maimakon a ce ta inganta wanda duk inda ka zaga a garin nan zaka ga cewar manomi tsoron siyan taki yake saboda farashin takin ya haure
shin ko wace tsaraba Alhaji Sabon na Nono ya kwance wa kanawa a wannan ziyara da aka yi dakon zuwan ta mi sauraro sai ka biyo mu amma sai bayan mun jiyo halin da siyasar jihar Kano ke ciki daga mahanga ta masu nazarin salon mulkin gwamna Ganduje wanda a yau dattijo Usman Muhammad Gama ya zo dauke da wata shawara ga gwamna kan ya duba yiwuwar ƙara manyan makarantu a jihar Kanan kamar yadda aka gani a zamanin gwamna injiniya Rabi Musa Kwankwaso
shi tsohon gwamna idan muka duba wato tsohon sanata wato yayi tafka-tafkan jami'o'i guda biyu daya a Kano ta kudu daya a Kano ta tsakiya to muna kira ga mai girma gwamna shi ma yankin Kano ta arewa ba su da jami'a sannan tsohon gwamna ya zo ya samu cewa ana da school of nursing guda ɗaya tal amma yayi makarantu na koyan aikin jiya British Dewa alal misali yayi makarantar school of nursing a midwifery a Madubi ta gwamnati sannan kuma yayi private to muna kira ga mai girma gwamna shima kafin ya bar wannan kujera muna fata cewa zai yi school of nursing and midwifery a garin Madaci dake Mazabar Jalli sannan kuma yayi makarantar science ta ƴan mata wato science secondary school ta ƴan mata a garin Roba dake wato Mazabar Ganduje sannan kuma muna so yayi gida dubu sannan kuma ayyuka na alkhairi irin waɗannan sune wanda ba za a manta da su amma waɗannan gadojin da aka yi wa ƴan binni waɗanda aka fi kiransu da ainihin kududdufin Ganduje in aka wayi gari wani gwamnati yazo sai ya ce ma gurin yayi kwari saboda haka so yake yi to ya cike wajen kaga daga nan tarihi ya bin
wannan adawa cikin gida da kake yi kamar tana nuni da cewa jiya tafi yau kenan
ai gyara kayanka ne ake wannan yanzu misali ai cas guda ɗaya tal muke da ita a jihar Kano shekara da shekaru shi wannan tsohon gwamna ya zo yayi cas guda biyu yanzu makarantun da wannan tsohon gwamna yayi ko da sunansa a ciki ko ba sunansa a jiki an san waye yayi shi
sai dai kuma wannan sako na gyara kayanka da ke fita ta bakin dattijo Usman Muhammad Gama na zuwa ne a daidai lokacin da matasa irin su Dallami baban komanda ke zuwa dauke da kalaman san barka bisa yadda aka ji koken al'umar Kanan na gyaran fitilan da ke kan titin ƙwaryar birnin jihar Kanan
to mun zo mun fadi na shi ainihin wannan MD na ainihin Sarlight to yau an wayi gari ya amsa kiraye-kirayen da muke ya zo kuma dukkanin garin nan ana yin gyare-gyaren fitilan nan kuma sannan an kawo wuta a sassan wasu guraren kuma wasu guraren ake niyyar su ma hada musu wannan gyara za a kammala musu da yadda Allah wannan MD muna yaba masa ba
don wadacan buko tsaya kun yi binci ke ba akan yanda aikin yake kuka zo kuka fara kalubalantar sa
wallahi ko yanzu naga abin da bai kamata ba a cikin gwamnati ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje sai nazo na ga al'umma saboda ni ba dan alƙara arziki bane
a gurare nawa ne shi MDin da yake bayar da samar da wutar har yanzu ba a kai gare shi ba me yasa ba za ka kira a gare shi ba hankalin sa ya kai can
idan ka duba a cikin jihar Kano an gyara biyu bisa uku na wutar nan yanzu idan ka fita daga nan wannan gidan rediyo na wallahi a yanzu da ranan nan fitilar tana yi idan ka dau hanyar can
rana kake
a yanzu haka tana yi kaga ballan tana da daddare kaga sai mu yaba wannan MD bisa yanda da idan ka duba ai da ita kanta fitilan ma ba ta da MD amma yanzu da Abdullahi Umar Gandoje ya dauko masanin gurin ya sashi injiniya ne to kaga yanzu yana kawo ayyuka a sanna a hankali
Allami baban komanda kenan guda cikin matasan jami'ar APC a jihar Kano amma akwai takwaran baban komandan daga yankin garamar hukumar Nasarawa wato honorable Sale Commander da shi ma yazo da yabawa masu dafawa gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje wajen daga darajar ilimi a jihar Kano
mika sakon godiya ga mai girma zababban gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da mataimakin sa Dr. Nasiru Yusuf Gawuna bisa damara da shiri da suka yi wajen su ga sun taimaki musamman dalibai na primary da secondary school hakika mai girma gwamna ya daura damara kware da gaske wanda aka kaddamar da wannan yurfa din da ake cewa ma ba zai yiwu ba gashi mai girma gwamna a portfolio local government a kaddamar kuma karamar hukumar Nasara sai aka zo mazabata ta Tudun Murtala aka kaddamar da wannan shirin muna mika godiya da banga ya musamman ga mataimakin gwamna da ya turo famanan sakatare na ofishin sa wanda ya samu halatta da mai girma algon da shugabannin jam'iyya da councilori na mazabu 11 da suke karamar hukumar Nasarawa da supervisory guda 7 da advisor guda 6 da SASA da shugaban jam'iyya da mataimakin shugaban karamar hukuma Muhammad Shehu da maza da mata da iyaye da suka halicci wannan gangamin kaddamar da wannan shiri na bada uniform kyauta wanda muke addu'a kwarai da gaske wannan shiri ya samu daurewa jihar Kano
ina ganin ba sai kun yi godiya ga gwamnatin jihar Kano ba tunda haƙƙin ta ne dama ta sauke wannan nauyin na bada ilimi kyauta ga dalibai
to ai duk haƙƙin nace ne gwamnati ta yi a baya wancan gwamnatin ta jarhula ba ta yi ba sai da ma aka zo ƙarshe wata 6 sannan ma ta kaddamar da wannan shirin to kaga shi ko mai girma gwamna ko fa commissioner fa ba ai ba ya fara wannan shirin
honorable Sale Commander kenan kakakin majalisar karamar hukumar Nasarawa da wannan kuma bari mu tsindima siyasar karamar hukumar birnin Kano domin jin ci gaban musare yawo daga bangarori biyu dake ikirarin jagorancin jami'ar APC a yankin wanda a yau Alhaji Aliyu Ado yazo domin haskar nagartar muntari Ishak ya kasai wanda ke ganin ya cancanci zama bisa kowace irin kujera ta siyasa a jihar Kano
ta munnar matsayi da ya samu na commissioner jagoran mu na municipal Alhaji Muntari Ishak
yaushe aka mai commissioner
ya daga cikin wanda aka bada
su amma ba ga an fitar da shi a hukumance ba misali
za a fitar da shi a wuce
kuna da fata
insha Allah dan wannan kuma tarihi commissioner ya mana ayyuka a mazaban mu ta zaitawa masu yawa jaddada gemu da goyon ba mu akan abubuwan da ya mana na farko ya yi aiki na gada wacce ta hada da gidan tatsine jikin gidan Audu Dogo wacce ake hawa yanzu aje kofar bai aje gidan mai tatsine na biyu mutari Ishak ya yi mana aikin asibiti na yan awaki wanda koki yake ya zuwa mai kayan aiki mutari Ishak ya aiki lungun kalkal daga gidan gwani mutaka zuwa gidan gwani Yahuza zuwa gidan mallam Auduwa mutari Ishak yayi aikin lungu kalkal da kofar gidan Hajiya Bara zuwa gidan Su Aminu shugaba Mutari Ishak yayi aiki lungu kalkal daga gidan Dan Bashir Maluku zuwa gidan Ta'ambu Mutari Ishak yayi mana aiki na lungun makaranta na Gwani na Dudu wanda lungun kura ta ruwa ba ta iya shigar ta amma a yanzu zancen da ake ma Mutari Ishak ya dauko aiki an kawo wannan lungu an fidda wata shara wacce ta gagari Mahadi a zamanin Mutari Ishak aka yi aka fidda sharan nan aka sai gidaje an sai gidan Alimi da an sai gidan Malam Sule an sai gidan Yamani an sai gidaje wanda suka kai 20 a wannan guri aka fidda hanya aka yi wannan dandali na shara yanzu makaranta ne
yayin da Alhaji Aliyu Ado ke ganin a yankin birnin Kano ba su da wani gwani da ya wuce Muntari Ishak ya kasai shi ko awali Bala Makurari zuwa yayi domin tantance masu yi wa gwamna Ganduje kafar ungulu da kuma masoyan sa na hakika a shanin siyasar Kano
girma gwamna abin da ya ta fara a kasar France lokacin da wani dalibi ya tashi yau mai girma shugaban kasa tambaya cewa yana son shugaban kasa ya koyi da gwamnan jihar Kano wanda shugaban kasa maganganun da ya faɗa a wannan wajen maganganu ne wanda suke ba za su sawu ba haka su Sha'aban Ibrahim Sharaɗa suna wajen nan suka yi ko ari domin kada wannan magana ta fita akan wannan sai da aka kafawa Sha'aban committee saboda soyayyarsa da mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje a lokacin da ake wannan anan Kano kuma an kafawa mai girma gwamna committee na fefan dala wani wanda ka dau MD ka bawa yanzu shine bafo ba da gundi shine shugaban wannan committee yayi ta yadda zai iya tozarta ka domin idan aka cire ka speaker shi zai zama gwamna shi kuma a tunanin sa shi zai zama speaker
Allah bincike zama tozarci
bincike a lokacin abinda bafo ya dinga yi cewa ka da mage ba yan ka bane da ya dinga tozarta
wata mai girma gwamna da Hausa Fulani a lokacin an zuba mana da mutunci. Allah ya taimake mu,
Allah ya wanke kake kallon sa a matsayin tozarci.
Ah, wannan abin aikin majalisa ai to aiki a tozar ta mai girma gwamna. Allah ya taimake mu, Allah ya wanke shi. Ina uwar mu Goggo, ina Hajiya Balaraba, ina Dr. Amina, ku tuna da abin da Bafa Baba dan Agundi ya mana akan dala sai da jinin miyau hankalin bai tashi, amma yau shi aka dau kujerar MD aka bashi. To ba masoyin Dr. Abdullahi Umar Ganduja bane, masoyin Dr. Abdullahi Umar Ganduja na hakika shine jagora na karamar hukumar Binni Shaban Ibrahim Sharada, zababban dan majalisar tarayya da shugaban kwamitin dattawa Kingibe.
Awwal Bala kenan daga makwararin birnin garin Kano, birnin da ke da matashi Abdulrahman Lamuna a koke, wanda a yau ya ratse zuwa ga karamar hukumar Gwale domin jinjinawa gunayensa kafin ya dawayya cikin kudar da ta turnike siyasar karamar hukumar birnin Kano da ya fito.
Yadda rabo ya zo koya wa mutane sana'a amma ya kasa bada jari, yau gashi dan majalisa mai wakiltar Gwale da municipal ya kira su zai ba su jari karkashin Awilo. Wannan dole ne mai godiya. Sannan jan hankali ga dattaban Shaban, ina gaya muku duk gaba ɗayan ku rubi a siyasa,
amma ku karamar hukumar Binni ba ta da wakili ne.
Ai yanzu gaba ɗaya karamar hukumar Binni mun danga ta a Gwale wajen kenken, ina gaya maka saboda dan majalisa mai wakiltar Kwankwasiya.
Kudan dai saboda ku waɗanda kuke gani kamar ba a yi muku daidai ba, duba da yanzu Allah ya bashi jagorancin
wannan. Ina ga maka waye jagora, ai kowa ya riga ya san Dr. Mutar Ishak ya kasai shine jagora,
kuma ana jagorori guda biyu a goda,
shine commissioner, kuma a yanzu ina ga maka wanda mai girma gwamna za a rantsar da shi nan ba da dadewa ba.
Tawon karamar hukumar sun ce ba sa goyen bayan wancan commissioner da za a,
wallahi in ka ƙara kiran su dattawan municipal wallahi za mu je kotu da kai dattabai,
da za ku je kotu
kai za mu je kotu dattabai ne na Shaban, ina ga maka
da jagorancin su ba da shugabancin su a matsayin su na iyaye
gaba ɗayan su ba wanda zai iya cin akwatin sa. Wallahi ka dauki mai rariya a cikin gari da yafi sa amfani, idan ka dauko dan tata wallahi yafi sa amfani, idan ka dauko baliya jakara wallahi yafi sa amfani. Dan haka dole ne in jan hankali dan dawaki, mun zo mun yi magana kudin taki, wallahi har yanzu wannan magana kudin taki tana nan.
Abdulrahman Lamuna kenan dan jami'ar APC a jihar Kano. Sai dai a iya cewa kowa da kiwon da ya karbe shi wai makocin mai akuya ya sai kura, domin daga yankin karamar hukumar dawakin kudu da warawa wakilin yankin ne a zauren majalisar ƙasa Mustapha Baladawaki ke shanye bauta bakin sakataren sa Sani Musa Plenty bisa tarin matasan da suka ci gajiyar samun horon sana'o'i domin dogare da kai a wannan yanki.
Kimanin mutum 290 waɗanda su ne ubangiji Allah ya nufa suka ci gajiyar wannan koyon sana'o'i da aka yi a wannan hukuma, kuma wadda shi mai girma ɗan majalisar tarayya mai wakiltar dawakin kudu da warawa wannan rabul Mustapha Baladawaki shi ya ɗau nauyin su domin su koya su koyi wannan sana'o'i. Kusan trade ne wadda trade ya kai guda 9, akwai zawoks, akwai kuma mutum 20 waɗanda suka koyi bangaren computer, akwai kuma mutum 20 waɗanda suka koyi bangaren fish farming, akwai kuma mutum 80 waɗanda waɗannan su ne suka koyi bangaren welding and fabrication, akwai kuma mutum 15 waɗanda suka koyi bangaren harkar fenti.
To amma a gefe guda akwai wasu daga cikin al'ummomin wannan kananan hukumomi na dawakin kudu da warawa da suke ganin shi dan majalisar taku ya gaza gurin sauke muku nauyin da kuka dora masa, kai kuma gashi kana yaba masa.
Adawa ta siyasa ba za ka taba hana mutane su yi ba, kuma su ra'ayinsu ne haka, amma su dai al'ummar dawakin kudu da warawa na hakika sun san cewa honorable Mustapha Bala kai ya dau nauyin ma da ba a dora masa ba, ya dora wa kansa.
Matashi Sani Musa Plenty kenan daga mazabar dawakin kudu da warawa. Can daga yankin karamar hukumar Garka kuwa bakoncin babanta ta muka karba, wanda ke ganin honorable mai gida Adamu Dal ya zama zakarin gwajin dafi tsakanin shugabannin kananan hukumomi, inda ya batu ake na inganta fannin ilimi a karkara.
Kamar yadda gwamna ya bada umarnin a je a raba yara 'yan primary school uniform bisa adalci da gaskiya da amana, haka mai girma zababban shugaban karamar hukumar Garko ya je ya hada kai da headmaster, ya hada kai da education secretary, ya hada kai da 'yan committee CRC, sannan kuma mai girma gwamna ya tura wakilcin permanent secretary na Ministry of Finance Zakar Sadiq Bida, wanda shi ma dan karamar hukumar Garko ne. Aka yi wannan abu bisa gaskiya da rukun amana, kuma aka yi shi a gaban al'umma talaka, suka shaida, aka bada kayan nan ga ma'abota su. Wannan abu da Buharin Garko yi ya fitar da gwamna kunya, ya fitar da mu masoyan sa kunya, kuma ya fitar da sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano kunya, ya fitar da DG Ram kunya, ya fitar da su babanta ta kunyar al'ummar karamar hukumar Garko.
Kafin wannan fa koke ake yi cewa shi kansa ma tsarin bada ilimi kyauta din yana da matsala, saboda wasu makarantun ba a ba su ma kuɗin gudanarwa ba. Wannan ba cinya ba kafar ba yake nan, baka jin an barje ki an da ke take
ka san shi Dr. Abdullahi Umar Ganduja, tunda aka ce ce da kai doctor dole kaga abubuwansa suna tafiya da tsare tsare ko shi kansa shugaban karamar hukumar garko abin da yasa kaga ana samun nasarori a harkar ilimi ya fara aikin gwamnati tun daga classroom teacher ya zama headmaster ya zama supervisor ya dawo ya zama aikin su ma su suke bada tsare tsaren yadda za a bada ilimi ga talakawa a mazabu da kauyuka da makarantun primary
baban tata garko kenan daga yankin Kano ta Kudu yankin da Sani Yelo Guje ya fito kuma yake ganin an kawo ƙarshen masu yada jita-jitar sunayen da ake cewa suna yawo a matsayin waɗanda gwamna Ganduje zai ba wa kwamishinoni a jihar Kano
duk wannan abubuwan da suke yawo a social media babu hannun mai girma gwamna da ake magana kwamishinonin nan mai girma gwamna bai san abin da ake ciki ba to alhamdulillahi mun godewa Allah kuma mu mun gamsu da wannan abu da mai magana da yawo mai girma gwamna a kafafen yada labarai ki fada
yaushe ne yace ba da yawon gwamna aka fitar da waɗancan sunayen ba
dan jarida ne fa kai a kafafen yada labarai aka fada mai girma gwamna muna so mu tabbatar maka wayannan mutanen yan binni ne yan shan kai kamata i yan binnin nan masu riga da stati su girbe abin da suka shuka domin a harkan nan ba su taimaki baba Ganduje ba kuma baba Ganduje mu muna ba da shawara ko mushinonin nan su fiyewa a Kano ta Kudu su fiyewa a Kano ta Arewa
ma farrako kuke so ku kawo na bangaranci a mulkin tafi gas da sha'ani na al'umma
magana ce ta gaskiya mu al'ummar Kano ta Kudu mun taimaki baba Ganduje al'ummar Kano ta Arewa sun taimaki baba Ganduje kuma 2023 maganar ake maka mutanen Kano ta tsakiya su girba abin da suka shuka kowa ya san ba su taimaki tafiyar nan ta baba Ganduje ba sai dai yan shan kai suna son a ba su mukami
wannan kake so ka gaya wa abin da ya dace yikenan
ina tabbatar maka so muke mu ankarar da mai girma gwamna ya kula da abubuwan da suka faru domin al'ummar jihar Kano sun zuba masa ido a mulkin nan naka mai girma gwamna mu karamar hukumar na babu abin da zamu ce da kai domin mun shiga tarihi wannan masarautar har abada ba zamu manta da ita ba
Sani Yelo Guje kenan matashin jam'iyyar APC daga yankin Kano ta Kudu A yau ne dai kotun ɗaukaka ƙara da ke zamanta a Kaduna ta zauna dangane da ƙarar da wakilin Takai da Sumaila ya shigar gabanta domin kalubalantar hukuncin da kotun ƙorafin zabe a jihar Kano ta zartar da ke tabbatar da halancin ɗan takarar jam'iyyar PDP bisa wannan kujera sabanin na jam'iyyar APC da hukumar zabe ta INEC ta ayyana a zaben watan Fabrairu da ya gabata hukuncin da kotun ta yi a yau ta tabbatar da cewa Honorable Shamsuddin Dambazau shine halattaccen wakilin Takai da Sumaila a zauren majalisar ƙasa kamar yadda lawyansa barista Abdulsalam Muhammad Salih ke karin haske
akwai appeal da muka shigar court of appeal Kaduna wanda muka roki kotu da ta soke shari'ar da aka yi tsakanin PDP da Kawu Sumaila na cewa Kawu Sumaila ya ba kujera dalilin mu ko shine farko wannan kujerar da ake magana akai Honorable Muhammad Shamsuddin Dambazo shine akan kujera dan majalisa da yake wakiltar Takai Sumaila constituency sannan shari'ar da suka yi tsakanin Kawu Sumaila da PDP Honorable Muhammad Shamsuddin Dambazo ba kai shi kara ba kuma kujera hannunsa take akan wannan dalili da kuma wasu dalilai muka roki kotu da ta soke wannan shari'a kuma kotu ta yi nazari bisa hujjojin da muka kawo da bayanai da muka yi mun gamsar da ita cewa wannan shari'ar da aka yi ta tribuna ta kotun zabe tsakanin Kawu Sumaila da PDP Siraja Kanawa ba ta yi kuskure tunda wanda yake kan kujerar Honorable Muhammad Shamsuddin Bello Dambazau ba a yi joining dinsa ba a ciki don haka gaba ɗaya abin da suka yi ya zashi a sharmi
sai dai koya ya Honorable Siraja Idris Kanawa na jam'iyyar PDP ya karɓi wannan hukunci
mun je kotu akan cewar Shamsuddin Dambazau shi aka ce a bar wannan kujera wacce a tribunal ta bani nayi mamaki dan ina zaton bai kamata a ce mutumin da bai shiga zabe ba a ce an ba shi kujera to amma bamu san technical abu da suka bi suka ce sun bar masa wannan kujera ba dama ni ƙara guda biyu muke yi dama muna yi a tribunal da Kawu sannan dama na kai shi ƙara Abuja High Court akan magana ina so a fassara min shari'a su tsakaninsa da Kawu domin Supreme Court ta yi hukunci akan irin wannan cewa babu yadda za a bai mutumin da bai shiga zabe ba a ba shi kujerar zabe saboda an gama da wannan yau daman ita wannan iyakacin ta court of appeal saboda mutane magoya ba su yi hakuri mun gode wa Allah da ya kama wannan yanayi kuma muna nan 11 ga watan gobe za a fara sauraron wannan shari'a da muke yi a Abuja da yardar Allah muna kyautu zaton wannan za mu samu nasara akan ta saboda kowa ya saurara magoya baya a yi hakuri kar a tada hankali tsari ne na Allah Allah ya rubuta wa ɗan masa tarayya
to daga batun na shari'a kuma bari mu dawo kan ziyarar da ministan harkokin noma Alhaji Sabana Nono ya kawo jihar Kano ziyara ce da ministan ya kawo da niyyar baje kolin hanyoyin inganta harkar noma da wani sabon tsari da gwamnatin Buhari ta bullo da shi a wannan zango na next level cikin kalaman da ya gabatar wa da al'umma jihar Kano yau a fadar gwamnatin jiha Honorable Nono ya tabbatar da cewa babu abin da ke gabansa face kawo ƙarshen tarin matsalolin da ke barazana ga kudirin gwamnatin Buhari
ina so mu sanar da ku cewa kasan nan ana magana muna da manoma miliyan 70 manoman nan miliyan 70 amma akwai waɗanda suke taimakawa harkar gona tun 2014 kawai so idan ka duba matsaloli na farko tukuna ba mu da mutane da suke da ilimin noma da ya kamata su rinka zagayawa suna koya wa manoma yadda ya kamata su yi amfani da noman da abubuwan da ake yi ke bunƙasa noma. Wannan yana ɗaya daga cikin babban matsala da muke. Idan kun duba babban dam namu da ake kira Tigadin nan, wanda Allah ya san iyaka mutanen da ya arzuta a yanzu haka, tunda aka yi wannan hekta 20,000 yau fiye da shekara 40 ba abin da aka kara. Babu gwamnatoci ne, akwai gwamnatoci, amma me yake faruwa? Har yanzu ba a gama phase 2 da phase 3 ba, wanda wannan shine zai ba mu hekta 180,000, wanda idan ka bi wannan akalla zai ba mutane aiki sama da miliyan 1.5. Amma har yanzu ba a gama ba. Me yake faruwa? Ba abu ne da zan koma baya ba. Menene kuma za a yi shine magana yanzu? Ina tabbatar muku da cewa a wannan ɗan ƙaramin lokaci da muka samu, mun ga alama cewa wannan aiki za a ci gaba da shi ko ba lalle gwamnati ba. Akwai mutane da suke da sha'awa daga waje da suke so su yi wannan.
Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba.
A madadin Nasir Salisu Zango da ke jagorantar wannan shiri da dukkanin abokan aiki Ibrahim Isaac dan Uwarano, Khalid Shattima, Adam Suleiman Muhammad da Umma Suleiman, ni Salisu Baffayo da na gabatar, nake fatan ai hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.